إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna shida ne ina kyautata da tan ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine daidai da 15 ga watan 11 shekara ta 2018 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin na babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji amalan darama a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a babi na 121 a cikin kitabul Libas yau kuma za mu tashi babi na 122 باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء باب ده زي متاشي شيني باب ده زي بياني غمد حرم تنسنيا تفافي نا الحرير أما غمزاجي وتحريم جلوسهم عليه da haramcin zama a kansa shi wannan haramcin zaman ya kunshi maza da mata kowa haramun ne ya zauna a kansa wastinadihim ilaihi ko kuma jingina da shi a sanya shi a bayan kujera ko wani waje da mutum yake zama ya jingina da wajen ya kasance inda mutum yake jingina bayan sa to alhariri ne maimakon wani mayafi ko yadi da akan sa to shi ma wannan haramun ne malaita amma wa jawazu libsihi lin nisa'i har yanzu wannan babi zai mana bayani game da halaccin sanya shi tufafin alharirin game da mata su halak ne su saba haramun bane to wannan shine babin da zamu shiga insha Allah ta'ala kada a manta dai muna bayani ne akan muna cikin karatu ne a cikin kitabul libas littafin da yake bayani akan tufafi to kun ga alhariri shi ma ya shiga cikin abin da yake daukar ma'anar tufafi حديثنا فرقوا أتكم بابا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وانا حديثنا فرقوا أنكر بوشد كسابي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا أمنتي سقارة بتا أغريش يتي لا ما سقارة تنكو يا أولي كي يا أولي يا أولي دينا كارة تنكو كمكا بتوزي لا تلبس الحرير kada ku sanya tufafi na alhariri fa inna man labisahu fi dunya saboda wanda dukka ya sanya tufafin alhariri a duniya lam yalbasu fil akhirah to bai zai sanya shi a lahira ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu shi ma dai wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Umar dan Khattab da Allah ta'ala tabbata a gare shi kale yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزل الله تيرا دا ابن سي قرت بتا اغدشي انا تيوا انما يلبس الحرير كداي وند سكي سنيه تفافن الحرير من لا خلاق له شيني وند باش دا ربو متفق عليه البخاري ومسلم سكر رويته وفي روايه للبخاري يد يزو ا cikin روايه البخاري تيواي من لا خلاق له في الاخره wanda yake sanya tufafin alhariri shine wanda ba shi da rabo a lahira qauluhu fadin sa cewa man la khalaqa lahu wanda ba shi da rabo sai ce ai la nasiba lahu abinda ake nufi da la khalaqa shine la nasiba lahu wanda ba shi da rabo to wadannan hadisi guda biyu idan muka kalle su da kyau abu guda ɗaya suke nuna mana shine haramcin sanya tufafin alhariri har annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi na farko ya mana wa'idi ya kawo mana wa'idi game da dukkanin wanda ya sanya tufafi na alhariri shine yace wanda duk ya sanya tufafin alhariri a nan duniya to bashi ba sanya shi a lahira to me ake nufi da bashi ba sanya shi a lahira malamai suka ce shin aljanna ce ba zai shiga ba gaba daya ko kuma ko da ya shiga aljannar ba zai sanya tufafin ba shine abin tambayar tunda wanda aka ce ba zai sanya tufafin alhariri a lahira ba to tufafin alhariri kuma ɗaya ne daga cikin tufafin da 'yan aljanna su sa kuma yadda Allah madaukakin sarki yake cewa libasuhum fiha harir tufafin 'yan aljanna a cikinta idan sun shiga shine alhariri to ga wani kuma an ce idan ya sanya a duniya ba zai sanya a lahira ba to me ake nufi shine wasu daga cikin malamai suka ce bashi ba shiga aljanna kenan wasu daga cikin malamai suka ce a'a zai shiga aljanna amma ba zai sanya tufafin alhariri ba sai dai sanya tufafin na daban wanda ba na alhariri ba tunda nau'in tufafin da ake sawa a lahira ko kuma aljanna ba nau'i ne na tufafi guda ɗaya ba nau'o'i ne na tufafi kala 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 tunda aljanna duk abin da mutum yake bukata akwai shi a cikin aljanna ka tsaya kana tambaya cewa meye a cikin aljanna meye a cikin aljanna wannan bata baki ne duk abin da zuciyarka za ta kawo maka akwai shi a cikin aljanna hadith wala haraj kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa wala hum fiha ma tashtahi anfusuhum wala hum fiha ma tad'una akwai a cikin aljanna abinda duk zuciyar mutun za ta raya ko tana bukata ko tai kwadayin sa akwai shi a cikin aljanna ko menene to kaga hakanan abinda ya shafa nau'in tufafi shi ma akwai kala kala to sai malami suka ce duk mutumin da ya ganganci ya kuskura sanya tufafin alhariri a duniya to na lahira sai dai ya hakura da shi malaman da suka yi wannan magana suka ce amma wannan sharadin zai kasance ne idan bai tuba ba idan ya tuba kuwa to zai kasance tufafin alhariri ma insha Allah ta'ala zai sashi ina fata an fahimta yawa tunda Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an hakika Allah subhanahu wataala yana gafarta zunubai dukkanin su gaba daya babu abin da yake bari to kaga idan aka gafarta maka zunubanka gaba daya kawanku an wanke ka taska zama to kuma babu zunubin ba a tattare da kai an fahimta da kai da mutumin da ya shiga aljanna wanda bai aikata komai ba da daya kuke saboda haka zaka shiga aljanna ka sanya tufafin alhariri kamar yadda kowa yake sanyawa saboda haka magana da tafi inganci shine mutumin da ya sanya tufafin alhariri koda Allah subhanahu wataala ya kaddara abinda ya aikata Allah zai kama shi akai to zai shiga wuta gurgudan abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa zai zama na barsin a cikin wuta a masa azaba da ta dace da shi sannan kuma a fito da shi da ƙarshe a kai shi aljanna idan an kai shi shikenan wancan tufafin alhariri kuma zai sanya shi insha Allah taala hadisi na biyu kuma shi ma har yanzu hadisi ne da yake nuna mana wa'idi mai ƙarfi ma'ana narko na azaba da tsoratawa da razanawa ga mutumin da ya sanya tufafin alhariri shine annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace dukkanin wanda ya sanya tufafin alhariri kadai masu sanya shi sune shine mutumin da bashi da rabo a lahira to wannan kalma ta cewa man la khalaqa lahu fil akhirah kalma ce mai ban tsoro kwarai da gaske dan takan zo a nassoshi na shari'a ko dai alqur'ani ko a hadisi a matsayi kashi matsayi na farko idan ta zo tana daukar mutumin da ba musulmi ba gaba daya ina fata an fahimta idan aka ce man la khalaqa lahu to tana daukar mutumin da ma gaba daya ba addinin musulunci shine kamar fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kunga sai Allah ya ce ma lahu fil akhirati min khalaq Allah yana bayani game da bokaye da masu koyon sihiri sai Allah ya ce walaqad alimu haqiqa sun san cewa laman ishtarahu wanda dukkanin yayi kokarin koya sihiri ko ya aikata sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq to bashi da kowanne irin rabo a lahira to wannan malamai idan ka duba tafsiri da yawa daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine gaba daya babu shi babu aljanna har abada saboda me saboda ya mutu ba matsayin musulmi ba Allah kiyaye nabi kuma kalmar la khalaqa tana zuwa a matsayin mutumin da bashi da rabo a lahira abinda ake nufi da shi shine bashi da raban shiga aljanna a karan farko sai ya bi tauta tukunna ma'ana idan aka hisabi sakamakon wancan aikin nasa da ya dauke masa raban da Allah madaukakin sarki ya bashi to sai ya fara shiga ta cikin wuta tukunna daga baya kuma sai ya fito sai a sashi aljanna saboda kun ga kowanne daga ciki babu abin da yake mai kyau a ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wa an Anas qala wannan hadisi an karbo shi daga Anas dan Malik yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا ده ابنتي تسقار تبتا اغري شي يتي من لبس الحرير في الدنيا وند يسني تفافن الحرير ا دنيا لم يلبس في الاخره بزي سنيا شي با الاخره متفق عليه بخاري ده مسلم سكرويتو wannan hadisi wannan hadisi kusan irin hadisin da ya gabata ne a baya وعن علي رضي الله عنه قال ان قرؤ دغ سابي علي بن ابي طالب جزا الله تعالى تبتا اغري شي يتي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ منزن الله تيرا ده امنسي سكار تبتا اغري شي اخذ حريرا يا دوكي تفافن الحريري فجعله في يمينه سي اجي شي سي سانيا شي ا هننسا نا داما كو ا بنغارسا نا داما وذهبا سنه دوكي زيناري كو كوما غول فجعله في شماله شي كما سي اجي شي ا بنغارنسا كو كما هننسا نا هغو ثم قال سنه سي النبي تيرا ده امنسي سكار تبتا اغري شي يتي ان هذين حقيقه ودان ابوبوا غدا بيو ده تفافن الحريري ده زيناري كو كما غول حرام على ذكور امتي حرام ني غ مزاجن الامه تسنيا شي كاي ا متسين كن نمجي حرام ني كاي مي كسنيا تفافن الحريري kamar yadda kuma haramun ne akan ka a matsayin ka na namiji ka sanya mai zinari ko kuma gold wanda idan muka yi la'akari za mu ga su mata menene a wajen su halak ne ina fata fahimta su mata ya halatta su sanya alhariri ya halatta su sanya mai gold kamar yadda dama suna sawa amma kai haramun ne ka sanya zoben gold ka sanya wani duk abin da yake na gold haramun ne ka sanya shi kamar yadda kuma haramun ne ka sanya kowanne irin abin da ya shafi alhariri sai dai abin da shari'a ta togace kamar da zamu zo mu ji a gaba kadan insha Allah ta'ala rawahu abu dauda bi isnadin hasan wannan hadisi imam abu dauda ya fitar da shi a cikin sunan nasa da isnadi wanda yake hasan wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi ma daga abu musa al-ash'ari yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam حقيقه منزل الله تيرا ده امنتي تسقار تبتا اغري شي قال يتي حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي ان حرمت تفافن الحرير ده كما كاين كوليا نزيناري كو نغول ابي سامزاجن الامه واحل لاناثهم اما ان حلت تاسو غمزاجن غماتاين الامه تاوا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi shi ma hadisi ne da yake ingantacce to malamai sun tattauna sun karjuna ilimi game da meye dalilin da yasa aka haramtawa maza mata kuma aka halatta musu to shine bayan da muka taba yin sa a satittuka da suka gabata cewa mata yi Allah madaukakin sarki ya halice su galibi domin ado da kawa saboda haka mace duk inda take yar kwalliya ce yar ado ce yar kawa ce amma kai namiji fa ba bukata a ce sai kai wancan irin ado ko irin kwalliyar da aka ce mata su ba abinda ake nufi namiji ya zo na ba a duba kwalle ba kowanne irin abin nan ba, amma abin da ake nufi shine kwalliyar da mace za ta yi, ta sa jambaki, ta sa hoda, ta sa kaza, kai ba sai kai wannan ba. Namiji idan yayi wanka ya fito ya dora hularsa shikenan ya ishe shi. Ina fata an fahimta. Saboda haka akwai bambanci. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa aw may yunashau fil hilyati fa huwa fil khisami ghayru bi. Allah yake bayani game da mata cewa baka ganin wanda su an halicce su ne a cikin ado da kawa, amma idan husuma ta tashi ko fada ko jihadi wannan ba su da fili a wannan wajen. Za ga wannan ba na mata bane. Saboda haka malamai suka ce ita duk inda mace take da ado aka santa, idan mace ma ba ta ado to sai kaga tana nema ta fita daga sauran mata ta shiga kuma wani sauran na daban. Haka suke yau ko ina mace take yar ado ce. Shi yasa wasu daga cikin magabata an samu kamar Abdullahi bin Ja'far lokacin da zai aurar da ƴarsa, ɗaya daga cikin irin nasihohi da jan hankali da iyaye sukan yi wa ƴaƴansu idan za su kai su gidan miji mata, abin da ya ce mata shine inne muke horo da kwalliya, inne muke horo da ado ga mijinki. Yace saboda mafi alkhairin ado da zaki shine ki sanya kwalliya idanki, sannan kuma ki sanya turare a jikinki, kada ya ji wari ko kuma kada ya ji wani kanshi mara dadi. Wannan yana bayani ne a wancan lokaci irin nasu adan da yake yafi dacewa da irin zamanin su. Ina fata an fahimta. Haka nan wata mata mai suna Umamatu bintul Harith, ita ma an yi bikin ƴarta, saboda haka aka kawo mata ita a matsayinta na uwa, ta mata fada na ƙarshe wanda za su rabu a lokacin. Daga cikin abubuwan da take gaya mata cewa inna yi miki kashedi da ko da yaushe ki kasance cikin ado da kwalliya, tace mata kada hancinsa ya sake ya shaki wani abu a jikinki mara daɗi sai mai ƙanshi, kada idanki ya fada akan wani abu mara kyau a jikinki sai mai kyau. Ina fata an fahimta. Yawwa, aka tambaye wani daga cikin masu hikima cewa wai wace yace mace mai kyau? Yace ita ce matar da za ta iya jawo hankalin mijinta, sannan kuma ta mallake zuciyarsa ta hanyar abin da ta mallaka na ado da kwalliya. Ita ce mace mai kyau kawai. Saboda ita yadda Allah madaukakin sarki ya halicci tsarin mace, komai rashin kyan mace inda za ta yi kwalliya to za ta fito insha Allah ta'ala. Saboda haka suke su. To sai addinin musulunci ya halatta musu abin da bai halatta wa maza ba. Kai a matsayinka na namiji ba bukata a ce sai ka sa kwalli, ka sa hoda, ka sa jambaki, ka sa gazal, kai abu ko akwai bukata sai ka ji wannan? Ba bukata, an kai wannan ma shikenan ka shiga wani bangare daban kuma. Sai a ce ka zama dan Daudu. Sannan bayan ka zama dan Daudu kuma Allah madaukakin sarki ya tsine maka albarka. Ba haka bane? Yawwa, saboda Allah madaukakin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ya tsine wa namijin da yake kokarin kamanceceniya da mata. Kamar yadda an tsine wa macen da take kokarin kamanceceniya da maza. Kin ga ke ma a matsayin ki na mace kice ba za ki kwalliya ba, ke kwalliya za ki sa dogon wando da t-shirt, ki sa busin kaf, ki rinka yawo haka, ba kwalli ba dinkuni ba komai, to ki ma kin shiga irin wancan kamanceceniya da maza ne. Allah madaukakin sarki ya tsine miki albarka. Allah ya sa an fahimta. Yadda kai ba za ka yi irin nasu ba, to su ma kada su irin naku. Kowa ya tsaya inda yake, kowa akwai yanayin yadda Allah madaukakin sarki ya raba aiki ya bashi nasa. Ki dau naki, shi ma ya dau nasa, shine zaman lafiya. Amma lokacin da mace take kokarin zama namiji, namiji yake kokarin zama mace, to kuma an canza dabi'a, an canza fitra da Allah ya halicci kowanne ɗaya daga ciki akai. Ina fata an fahimta. Yawwa, to malamai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin sirrin da yasa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan hadisi. Allah madaukakin sarki ya halatta wa mata saboda wancan ado, Allah madaukakin sarki ya haramta wa maza saboda su ba su buƙatar irin wancan adan. Saboda shi alhariri asalinsa tufafi ne da zai sa shi aljanna. Kun ga kuma ai ƙarshen ado, ƙarshen ƙawa, ƙarshen cinyewa, lamba ɗaya shine adan da za a yi a cikin aljanna. Akwai adan da ya fi wannan? Babu. To adan da za ka yi a cikin aljanna kuma an ce ka riga ka yi shi a duniya, zai ma wani kwarjini ne? Ba zai ma wani kwarjini ba. Ina fata an fahimta. To shi yasa aka ce kada ka sa. Su ma an ce su sa ne saboda wancan dalili. Amma insha Allah ta'ala gaba ɗaya idan muka shiga aljanna za mu sa alhariri insha Allah ta'ala. Shi alhariri tufafi ne da yake kamar yadda ake siffanta shi, yana da laushi kwarai da gaske, yana da santsi, sannan kuma ba shi da nauyi. Tufafi ne da alfarma kwarai da gaske, tufafi ne da alfarma kwarai da gaske. Ya kamata irin waɗannan abubuwa a karatuttuka da ake irin waɗannan, idan aka zo bayani a kansu a rinƙa ƙoƙarin zuwa da su, ana bayyana su a fili. Yawwa, ana demonstration ɗinsu, kowa yana gani a fili abin da ya fi kamata kenan. To amma ni ma ba ni da shi, bari in nuna. so da kamar fatawa duk wanda yake da shi da Allah ya kawo sai a nuna yawa da alhariri da siddi baji da sauransu duk nau'i ne wasu masu kauri wasu masu haka suke amma dai daddai abu ɗaya ne nau'i ne na nau'in tufafi da yake na alfarma wanda maza ba sa sa shi حديث نجبا وعنه ضيفة رضي الله عنه قال أنكر بودك ضيفة ابن اليمان يرد الله أرتبت أجريش يتي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعل بس الحرير والديباج وأن نجلس عليه Uzaifa yake cewa hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana mu abubuwa kamar haka abu na farko shine yana mu musha daga kofi ko ƙwarya ta zinari haramun ne ka sha a cikin ƙwarya ko kofin da yake na zinari ne ko na gwal haramun ne hadisan bayan hadisin karanta mana ko mutumin da yake shan wani abin sha a cikin kofin zinari ko na azurfa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam haka annabi yace yana kankwadar daidai kake daidai yake da ka zuba wuta wuta kamar wuta wanda ka san wuta a cikin kwano ko a cikin kofi ka daga ka rinka sha daidai yake da wannan to duk mutumin da yake kokarin shanya yake kokarin sha a cikin tufa a cikin kofi ko kwano na zinari to wannan shine sakamakon sa abu na biyu wal fidda da kuma azurfa ita ma hukuncin su daya ita azurfa namiji zai iya sanya ta a matsayin zobe amma yayi kofi da ita ko ya kwano wannan shi ma haramun ne ko ya gidan takobi ko abin da ya kama da haka wa anna akula fiha sannan haramun ne mutun ya ci wani abinci a ciki ba sha kadai aka yana ba har da ci ka zuba abinci ka ci a cikin kwanon azurfa ko na zinare shi ma haramun ne wa allubsil hariri sannan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana musanya tifafi irin na alhariri والديباج ده كما تفافي ده سكي سمانا ديباج وأن نجلس عليه وأن نجلس عليه كوكما مزونا أكنش وأن ذي تشتو أي بنسابة أما كما سيسا أي مسا دادوما كو أبن زمن ديك نا ديباج كو نمي كو نا الهريري سيزونا أكنسا وشما متن يساني تيوا دم متمن دي زونا أكن أبن ديك نا الهريري كو نا ديباج تو يزونا أكن وطا دي ديك دون سيشما الله كي أي wannan hadisi rahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa babu jawazi lubsil hariri liman bihi hikkatun babin da zai bayani game da halaccin sanya al-hariri amma ga wanda yake jikin sa akwai kuraje ko wani abin ko kuma idan yasa kaya masu nauyi sune masa me sune masa kaikai abin da zai sa jikin mutum ya rinka yin kaikai shine hikka to babu laifi an masa rangwame wannan abin da ya faru shine sayyidina abdullahi dan abdurrahman dan auf da az-zubair ibn al-awwam wanda waɗannan guda biyu dukkanin su suna ɗaya daga cikin mutane goma da ake musu al-bashir da al-janna tun suna taka doron ƙasa a duniya sannan kuma suna ɗaya daga cikin manya-manyan dattawan sahabbai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma attajirai ne so haka masu hannu da shuni ne to an je yaki sai kasance irin silke da ake sawa kun san silke wanda ake rigar da ake sawa domin kare suka na mashi ko kuma saran takobi abu ne da yake na karfe ko saboda haka su a lazan birni ne sun saba sanya kaya masu sharashara da suka sanya waɗannan silke din sai kasance kuraje suna fito musu a baya jikin sai yana yin burdin burdin haka yana tashi ina fata an gane saboda haka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu rangwame yace babu laifi su sanya tufafin alhariri su ake wa rangwame na fata an gane to sai malamai suka ce daga nan aka samu cewa dukkanin mutumin da yake da matsala irin tasu babu laifi zai iya sanya tufafin alhariri saboda haka wannan rangwame ne ba wai dauke haramcin akai ba a haramci yana nan kai idan ka sa wata riga irin wacce suka sa babu abin da za ta maka to dole ne ka sanya ta kada ka sanya alhariri amma idan ka sanya zai kasance kuraje sun fito maka ko kaikai ya dame ka ko kuma ka kasa sakewa to babu laifi sai ka sanya tufafin alhariri babu laifi insha Allah ta'ala wannan hadisi an Anas qala an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi qala yace rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi rangwame lizubair ga zubair dan awwam wa abdurrahman bin auf da abdurrahman dan auf radiyallahu anhuma yarda Allah ta kara tabbata a gare su su subin yayi musu rangwame game da me fi lubsil hariri game da sanya tufafin alhariri li hikkatin bihima domin a burdin burdin da jikin su yake yi saboda kace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba su dama za su iya sanya wannan tufafin alhariri domin kamar da na mana bayani tufafi ne da yake mai santsi sannan kuma ba shi da nauyi saboda haka babu abin da bata su zati saboda haka sai suka ci gaba da sanya shi muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito to annabi sai malami suka ce sanya tufafin alhariri haramun ne amma an yi rangwame akan wasu abubuwa kamar haka abu na farko an yi rangwame game da mutumin da yake larura da larura irin ta su Abdurrahman da Zubair zai iya sanya tufafin alhariri tare da cewa haramun ne akan wanda ba shi ba abu na biyu idan alharirin da yake cikin tufafinka bai fi gurgurdan yatsu hudu ba an gane gurgurdan awan yatsu hudu to shi ma babu laifi ma'ana cin baki kai da alhariri kamar a ce misali irin ado kai da shi a bangare ne rigarka Allah sa an fahimta ko irin gefar rigarka haka dan ma cin bakin sa haka a zage ma da alhariri an gane wannan babu laifi babu laifi matukar yawan sa bai fi ya tsuhu ba sannan abu na gaba shine idan ana yaki malamai suka ce babu laifi mayaka idan mutun ya sa alhariri a lokacin me dalili saboda hakan zai fusatar zai razanar zai kuma sanya bakin ciki a zukata kafare saboda haka suka ce babu laifi a sanya saboda tufafi ne mai tsada na alfarma wani idan ya ganshi wani daga cikin kafare idan ya ganshi a jikin musulmi ransa zai bace saboda me abinda suke yi musulmi talakawa ne ba su da hali sai ga alhariri a jikin su to wannan abin ne da zai dugunzu ma sai ya bata masa rai sai addini ba da dama idan mutum yana cikin halin yaki wannan lokacin zai iya sawa da an gama yaki fa sai mutum ya cire mai da shi inda yake ina fata an gane to wannan shine guraren da malamai suka ce babu laifi za a iya sanya tufafi na alhariri amma bayan nan duk yanayin da mutum zai sarrafa tufafin alhariri matukar ba mace bane mutum to yayi haramci babun nahyi an iftirashi juludin numuri war rukubi alaiha babun da zai bayani game da hani game da shimfada tufar fatu na annumur jam'i ne na annamru ita ce me damusa na fatan fimda fatar damusa na masu zama akan fatar damusa babu kyau annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi hana war rukubi alaiha ko mutum yayi siddi da ita ya hau irin hawa kan siddi mutum yayi siddin da za a yi masa tunda galibi abinda ake rubuta siddi da shi za ku ga da fatu ake yi to fatar da za a yi mutum siddi sai ya ce shi saboda isa a yi masa da fatar damusa to shi ma wannan wanda yayi siddi da fatar damusa ya zauna akan ta ya zauna akan haramun ya zauna akan wata balbal annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi hana bar mu ji hadisa an muawiyata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نفر كان كربوش دغا معاوية يرد الله ارتبت اغريش يتي من ذن الله تيرا دا امنسي ارتبت اغريش يتي لا تركب الخزة ولا النمارة كدا كهو سد دا اكيشي دا الخزة الخزة الهريري ني دا اكي الهريري ني دا نوع ابن دسكي تي مسا ابراسيم شي alhariri ne mafi kyau ma daga cikin alhariri to daga shine ake dinka siddi ake dinka siddi a ran azama akan sa to haramun ne mutum yayi siddi da wani nau'i na alhariri ya zauna akan sa walan nimar ko kuma mutum yayi siddi da fata irin fata ta damusa ya zauna akan ta shi ma haramun ne annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya hana hadithun hasanun rawahu abu dauda wa ghayruhu bi isnadin hasanin وعن ابي المليح عن ابيه رضي الله عنه حديث نغا بان كربوشه دغ ابي المليح شي كما دغ ماي فنسا يرد الله تبارك تبتا غري شي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه منزل الله تيرا دا امنتي سكار تبتا غري شي نها ان جلود السباع يا يهني غمدا فاتن دبوبي ماس فروتا سوني السباع دبوبي ماس فروتا دا فرتي sune ake ce musu asiba wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya haramta cin naman su kuma ya haramta zama akan fatar su. An fahimta? Dabbobin da ake ce musu dabbobin masu farauta su ne irin su kamar ka ce zaki da musa, wanda suke farauta ne da wanda suke kama abu da fikar su, afwan ba farci ba fikar su. An fahimta? Yawa, karema ya shiga ciki, irin su mage duk suna ciki. Ina fata an fahimta. Da haramun ne cin naman su. Duk abin da yake a farauta yake yi da haƙorinsa to haramun ne a ci naman sa, su ne ake ce musu asiba, wanda Allah mulkin sarki ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla bihi lighairi llahi walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu wama akala as-sab'u. Wannan sabu din ake nufi, wama akala as-sab'u, da abinda dabbobi masu farauta suka ci shi ma haramun ne a ci. Ina fata an fahimta. To annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce yake cewa yayi hani game da cin naman dabbobi masu farauta da fikarsu, da kuma tsuntsaye masu farauta da farcensu. Allah ya sa an fahimta. Tsuntsaye masu farauta da farcensu ne kamar waɗanne? Irin su shawo ko? Yawwa, irin su mikiya da sauransu. Duk za ga suna kama abu da me? Da farcensu. To haramun ne cin naman su waɗannan. Duk mutumin da ya kama shawo ya ci to ya san ya ci haramun. Daidai mutum yake da ya ci naman abin da aka haramta kamar irin su alade da sauransu. Daidai ne ko mutum ya ci naman kare? Duk ɗaya ne. Haka nan naman kura, naman damusa, naman zaki, naman kare, da haramun ne cin su. Haramun ne cin su. Amma a garin nan da dai ban sani ba ko yanzu an daina. Akwai inda na sani ana naman kare sosai kuma ana zuwa a ci. Wallahi akwai inda ake dafa naman kare a garin nan sosai kuma a je a ci. Akwai wanda za su kama kare su je su kai a siyar a wajen. To ka'ida shine idan ka je ka kai kare za a siya, ba za a siya karen ka ba sai an zo naman kare ka cike ba. Ba za a siya karen ka ba sai an zo maka dan farfe su kai ma ka dan taba. Tawa sannan sai a ciniki kuma sai kai abin nan. To da ban su ma da yake masu kai karen duk irin su ne su ma sai zauna su cikin ba matsala kuma musulmi ne sosai. Allah ya kyauta. To haramun ne a zauna akan dabbar, akan fatar dabbar da take masu farauta, irin ba wai da musa kaɗai ba, ko zaki ko kura ko da musa ko irin waɗannan abubuwan. Haramun ne a cire fatar su, ayi buzunta a rinka zama a kai. Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana, wanda za ku ga abin burgewa ne musamman ga sarakuna irin na da, a ce karagarsa da yake zama fatar zaki ce. An fahimta? Ai, ko fatar da musa ce. To wannan da haramun ne addinin musulunci ya hana. Wannan hadisi rawahu Abu Dawuda والترمذي والنسائي باسانيد صحيح ابو داود والترمذي سكرتو wannan hadisi da imam an-nasa'i kowanne daga cikin su da isnadi wanda suke ingantattu. Wa fi riwayat at-tirmidhi, yadda yazo a cikin riwayat at-tirmidhi shine na ha anzulu disiba an tuftarasha, annabi yayi hani game da fatar ko kuma fatin abubuwan da suke farauta da fikasu, sune asiba an tuftarasha, da a shimfiɗa su kamar shimfiɗa a rinƙa zama a kai. Annabi ya hani da wannan. Babi na ƙarshe a cikin wannan kitabi shi ne babu ma ya ƙulu idha labisa thawban jadidan aw na'lan aw nahwahu, abinda za ka faɗa ko abinda zai faɗa ko abinda za ta faɗa ko abinda za su faɗa idan mutum zai sanya tufafin da yake sabo. Tufafi ne ka karɓo shi daga wajen tela sabo fil, to ba kawai ɗaukar sa kai ka zira shi a jikinka ba bismillah ba komai ba, kana sa shi in baka wasa ba da ka je kusa ta kama shi ta gama shi kenan. Ina fata an fahimta. Yawwa, ko kuma alal aqalla ku sanya tare da shedani, tunda kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya gaya mana a cikin hadisin da ta gabata, shedan yana halatto mutum a komai nasa. Ba haka annabi ya faɗa ba? Haka ya faɗa, mun karanta hadisin a baya. Komai da ka sani naka idan za ka yi sai shedan ya zo. To ta yi za a yarba da kai? ta yaya za a yarba da kai bayan shi yana da hadafi a kanka, yana da abin da yake so ya cimma a kanka. Me yake so ya cimma? Shi ne kai ka cikin wutar jahannama ku shiga tare da shi, ba haka ba ne? To ta yaya za a yarba ka zauna lafiya? Babu yadda za a yi. To shi yasa duk abin da za ka yi sai ya zo. Idan za ka sa tufafinka sababbi ka ɗinka sai ya zo wajenka. Yanzu me za ka yi? Za ka yi addu'a ne? Za ka yi fito ne? Dura ashar za ka yi? Me za ka yi? Shi dai gashi na a kusa da kai, sai ku yi tare. Ina fata an fahimta. Yawwa, to idan kai addu'a kuma shi kenan, alhamdulillahi ba ɗan nasu ba ne sai ya tafi ya Makka. Sai ka je ka ci gaba da harkokinka da kayanka cikin salama. حديثنا فرقوا أتكن وأن بابي أن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال أكرد صحابي أبو سعيد الخضري يدأ الله تأرتبت أغريش قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله تراد أمنتي أرتبت أغريش شاكا سنتي إذا استجد ثوبا إذن يسابنت تفافي أنقاني شين إذا استجد إذن يسابنت يسابنت تفافي sammahu bismihi sai ambaci wannan tufafin da sunansa imamatan aw qamisan aw ridaan ma'ana wannan tufafin rawani ne yayi sabo ko kuma riga ce yayi sabuwa ko kuwa mayafi ne yayi sabo sai annabi ambace shi da sunansa yace me gashi zamu ji allahumma lakal hamdu anta kasautanihi an gane ma'ana ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka anta ka sautanihi kai ne ka sanya min wannan tufafin sai ya ambaci sunansa in riga ce sai ya ce anta ka sautanihi hadhal qamis an gane hadhal rida hadhal taghiya haka duk abin da ka saka haka hadhal sarawil ina fata an fahimta yawa haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake Allah godiya ta tabbata a gare ka domin kai ne ka sanya min wannan tufafi abinda ake nufi da kai ne ka sanya min kai ne ka yassare min ka bani shi ba da ƙarfi na ko iyawata ba ina fata an fahimta kai ne ka bani shi daga falalakka da ni'imarka har gashi yanzu ina sawa dan na kare tsareci na da shi sannan sai mutum ya ce as'aluka khairahu ina roƙanka ya ubangiji alkhairin wannan tufafin da zan sa to kun ji fa shi kansa tufafin alkhairin da yake tattare da shi kana roƙon Allah ya baka abin da yake tattare da shi na alkhairi kai ka sani ne baka sani ba amma Allah da ya halicce ka ya halicce tufafin ba ya sani ba to gare shi ka koma kake roƙon alkhairin da yake tattare da shi Allah ya baka ba shikenan ka gama ba wa khaira ma suni'a lahu da alkhairin da kuma da aka kira tufafin akan sa idan akwai wani alkhairi na musamman da tufafin yake da shi Allah madaukakin sarki ka bani shi wa a'udhu bika min sharrihi Allah ina neman tsarin ka daga sharrin da tufafin yake da shi idan yana da shi wa sharra ma suni'a lahu da kuma sharrin abin da aka kera shi ko aka dinka shi da shi Allah madaukakin sarki ka kare idan kai wannan ka gama ka sanya tufafin ka insha Allah ta'ala babu abin da zai same ka a kashe lafiyar kenan ina fata an fahimta yawa wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Tirmidhi wa qala hadithun hasan hadisi ne da yake mai martaba hasan to duk lokacin da mutum ya zo sanya tufafi yan uwa ba a sanya tufafi haka kawai a jikinka ana ambaton Allah ne sawa'un tufafin da zaka sanya sabo ne ko ba sabo bane hula ce takalmi ne zobe ne duk abin da zaka sa yan uwa kai addu'a ba a zira komai a ciki a cikin jikin mutum haka kawai ba tare ka ambaci Allah ba idan zaka sanya tufafin da yake sabo sai ka karanta wannan addu'ar idan kuma ba sabo bane sai ka karanta addu'a da na san galibi an mun santa ko galibi mun santa alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa to wannan ita ce addu'ar da ake karantawa idan zaka sanya tufafin da ba sabo ba addinin musulunci ce kai kuma dan uwa idan kaga dan uwanka ya sanya sabon tufafi ya sa sabon yadi ya sa sabon shadda ko ya sa sabon jeans da t-shirt ya dame kada ka jawo shi kace dan me zai samu tufafi da kai baka samu ba kada ka mai hasada me ya kamata kai sai kai masa addu'a suka ce ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut shahidan shikenan ka kore shi da ina fata an fahimta da kaga dan uwanka ya sanya sabon tufafi ka ji haushi a ranka to shikenan shedan ya samu abin da yake so sai rura wutar gaba tsakaninka da shi hasada ta shigo kenan amma sai ka bulawa shedan kasa ido sai kai masa addu'a ta alkhairi ilbas jadida sanya ka sanya taban tufafi wa'ish hamidan a karayu a matsayin ka na mai godiya Allah madaukan sarki a matsayin wannan baiwa da ya maka na taban tufafi wa mut shahida sanaka muta matsayin shahidi fata ne alkhairi kake wa dan uwanka ba shikenan ba abin da ya kamata kenan wato ƴan uwa wannan littafi yana dauke da alkhairi masu yawa inda zamu aiki da shi da abubuwan da suka kunsa wallahi zamu rayuwa cikin sa'ada sosai da sosai irin waɗannan abubuwan su suke tafiyar da albagaba wa shahana tsakanin mu gaba da kiyaye da suke tsakanin mu kaji dan uwanka babu abin da yake tare da kai game da shi sai soyayya kana so kaga dan uwanka ya ci gaba irin waɗannan abubuwan bari ga kokari muna kashe wutar hasada tsakanin mu da ƴan uwanmu babu abin da zai gyara muku sai irin waɗannan hadisai wanda suke kokarin gyara zuciyar mu da kuma ayyukan da za su kusanta mu da ƴan uwanmu tayi waɗannan abubuwan zamu yi fatali da su insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wannan hadisi rahu Abu Dawud wa Tirmidhi qala hadisun hasan to wannan shine karshen kitabul libas zamu shiga sabon kitabi insha Allah ta'ala malai ce kitabu adabin naumi wal qu'udi wal majlisi wal jalisi war ru'ya wannan littafi zai mana bayani ne game da ladibban da mutun ya kamata ya kiyaye a matsayin sa na musulmi idan zai kwanta bacci ladibban bacci ake yin bacci ya ake kwanciya baccin ma shin rigingine ake yi rubda ciki ake yi bangaren dama ake kwanciya da shi ko bangaren hagu kafa wutsulata za a ta kalli sama ko ya ake da ita din zamu zo mu ji insha Allah ta'ala idan ka je ka taro gajiya ka ebo gajiya tsalle zaka kai ihu ka fada kan gado ko ya kamata kai ba haka ake ba galibi mutun ya tsalle ya ihu ya fada kan gado ba dole shi dai danne ka ba saboda Allah kai ta samu dannan ba tace yana cikin bacci dannan ya danne shi dole dannan ya danne ka yadda kai tsalle ka fada dinnan shi ma shi dai na kusa da kai tsalle ya fada kan ka ba shikenan ba malam zai mana bayani insha Allah ta'ala zamu ci albarkacin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qu'udi da kuma ladaban zama ya ake zama idan ka zauna a majalisi zaka tashi me ake fada wal majlisi da kuma majalisi menene ladaban zama a majalisi wal jalisi da ladaban abokin zaman shi kansa war ru'ya da kuma ladaban mafarki ina fata an fahimta mafarki kala kala ne duk zamu zo mu ji insha Allah ta'ala da na alkhairi da kishiyarsa ya ake a mafarki idan kai mafarki ka fargita ka tashi a tsorace me ya kamata kai ihu ya kamata ka sa ko kuma me ya kamata kai duk zamu zo mu ji babu ma yaquluhu inda an-naumi baban abin da ya kamata kowanne musulmi ya fada yayin da zai kwanta bacci kun ga sai malai ya fara bayani cikin abin da ya shafi me bacci saboda ƴan uwa mu kalli bacci da kyau dukkanin mu gaba daya muna daukar bacci kai wani abu ne da idan ka gaji da daddare ko kuma da rana ka ga abubuwan ka je kwanta kai bacci ka tashi da safe ka cigaba da harkokinka amma yan uwa bacci ya wuce nan bacci ba karamar falala bace da rahama da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin al'ummar tamu idan da a ce babu bacci a tattare da mu da daya daga cikin mu sun haukace ina fatan fahimta ka je ka tara bacci na kwana biyu akan ka ga ya kake zama bacci ɗaya ne daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wataala da suke nuna cewa akwai Allah Allah samamme ne Allah madaukakin sarki cewa min ayatihi manamukum billayli wan nahari ba haka Allah ya ce ba daga cikin ayoyinsa da suke nuna cewa akwai shi samamme ne subhanahu wataala sai Allah ya ce manamukum billayli wan nahari baccin da kuke kwanta ku yi da daddare ko kuma da rana wabtigha'ukum min fadli inna fi dhalika laayatin lil'alimin zuwa ƙarshe saboda haka a bacci ɗaya ne daga cikin abin da yake ɗebe mutun kewa wani lokaci idan ka gaji kwakwalwarka ta yi aiki da yawa zaka ga hatta ganinka raguwa yake kwakwalwarka ita kanta aikin ta raguwa yake sai ka ga abubuwan da kake rikewa da yanzu ka daina rike su ba haka bane shine abinda suke cewa stress idan stress ya ma yawa zaka ga ka daina fahimtar karatu ma ana ta gina ta shiga baka fahimta da kuma baka san ba kake ba amma cikin kaddarar Allah madaukakin sarki idan ka je ka kwanta kai bacci da ka tashi sai ka ji ka tashi fresh ba komai akan komai shiga yake sakamakon me wancan baccin da ka kwanta kai ba haka bane wannan ba ni'ima bace ni'ima ce shi sa malamai malaman ilmun nafs suke cewa idan kana so karatu ya shiga to karatun da aka yi shi bayan an yi bacci an tashi yafi ko wanda karatu shiga ina dalibai masu hadda alqur'ani ina dalibin da suke so su hadda alqur'ani dole ne kake wasu lokacin da ya kamata a ce ka hadda alqur'ani a lokacin idan kai bacci daman dan mutumin da yake so yayi karatu na addini ko mutum ko karatu alal alama ko da karatun bokan ne ma kana so kai karatu inda na fahimta kake so kai to sai ka zabi lokacin da yafi dacewa daman duk mutumin da yake so ya cimma wani abu a rayuwa bacci da yawa ba nashi bane abinda su kansu likitocin suka ce shine alal kalla a duk rana cikin awa 24 mutum idan ya kwanta da daddare ya samu cikakkiyar awa 6 yana bacci su waɗanda babu ruwansu da wani addini zaka yi kiyamar laili zaka yi ba ruwansu su abinda suke kallo shine lafiyarka duk mutumin da yake samun cikakkiyar awa 6 yana bacci a yini ko kuma alal kalla a dare to zai samu karfin jiki sosai jikinsa zai lafiya yadda ya kamata an fahimta suka ce amma kada ka gaza haka in ka gaza haka zai kasance kana da wani extra bacci da yake binka wanda shi kuma zai rinka tarar ma kwalwa haka zai iya cutar da kai ina fata an fahimta to dalibi a matsayin ka na dalibi idan kana so kai karatu ka rinka kokarin kwanciya da wuri duk inda aka ce an yi sallar isha'i ka je ka kwanta hirar majalisi duk ba taka bace idan ka gama tara karatunka ya nuna to sai ka je ka hira akwai wani irin majalisi ne in ka ga zaka iya amma yanzu ba lokacin hira bane sai ka kwanta kai bacci in ka kwanta misali karfe 8 ko karfe 9 10 11 12 1 2 3 ka tashi ba haka bane in ka tashi karfe 2 je ka yi alola ka je ka shafa ido wutarinka raka'a 3 zakai ko raka'a 5 kana gamawa da Qur'aninka aje a gefe kai hadda a wani lokacin ka ga yadda ta zauna insha Allah ta'ala ina fata an fahimta saboda haka bacci falala ce da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a gare mu saboda haka kullun idan kai bacci ka tashi shi yasa kake godewa Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'imar da ya maka ina fata an gane sannan bacci ɗaya ne daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin wannan al'umma ko a cikin mutane dan mutane su rinka tintintinin cewa idan fa na mutu za a tashe ni wasu daga cikin kafirai ko mushrikai sun yi inkari idan mutum ya mutu ba za a iya tashin sa ba to Allah ya sanya bacci dan ya kara tunatar da su wannan idan ka mutu za a iya tashin ka dan idan kai bacci mutuwa kake wallazi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahari me Allah ya ce huwa allazi yatawaffakum me billayli Allah shine yake daukar ranku da washe da daddare a dama sai da daddare kai Allah yake daukar rai an gane da daddare kai Allah yake daukar rai to ba abin da ake nufi da shi shine bacci idan kai bacci ka mutu kana yin bacci shikenan ka mutu kwarai da gaske haka aya tace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha sai Allah yace fayumsiku allati qadaha alqada alaiha almaut wa yursil alukhra ila ajalin musamma subhanallah Allah yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah ne yake daukar rai yayin da ta mutu duk ran da kaga ta mutu lokacin da ran take fita daga gangan jiki Allah madaukakin sarki shine dauki wannan ran sai yace me Allah ya tafal anfusa hina mauta wallati lam tamut fi manamiha to ran ma da bata mutu ba Allahu wallazi yatawaffaha fi manamiha an gane Allah ne yake daukar ran da bata mutu ba a lokacin bacci abin nufi idan ka kwanta bacci kai me kenan ka mutu abin da zai tabbata maka da wannan sai Allah ya ce fayum sikul lati qadaha alaihi almaut sai Allah ya rike ran da Allah ya riga ya kaddara masa mutuwa kai bacci to sai Allah ya kaddara cewa mutuwa zakai to da mar yana hannun Allah sai Allah ya rike ran ba za a dawo ma da shi ba wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma wanda kuma aka kaddara zai tashi su gaba da rayuwa sai a saka mai rai zai dawo jikinsa zuwa ga wani lokaci abin ambato da Allah kayyade maka idan ka kashi kuma zaka kuma ka mutu Allah sai an fahimta to kun ga bacci menene kenan mutuwa ne saboda ka wasu bawushe na cewa bacci kanin mutuwa ne ai ba kanin ta bane ba mutuwa ce sai dai kawai shi mutuwa ce da ake tashi to Allah yayi wannan ne dan ya nuna mushrikai da suke inkarin tashin kiyama cewa ga wata karamar tashin kiyama ana yi kullun kullun sai ka kwanta ka tashi suna cewa taya za a yi mar diddige mu zama kashi kuma a tashe mu taya za a yi haka to kullun gashin kana mutuwa kuma Allah ya tashe ka kana mutuwa Allah ya tashe ka har zuwa lokacin kuma da Allah madaukakin sarki zai kaddara ba za ka mutu ba Allah ya sa mu dace bari mu karanta ko da hadisi guda ɗaya ne a cikin babin sai mu dakata ko guda biyu an al-bara ibn azib radiyallahu anhu ma qala wannan hadisi an karbo shi daga al-bara ibn azib yarda Allah ta tabbata a gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza awa ila firashihi idan ya tattaro zuwa ga shimfidarsa abinda ake nufi da awa shine duk abinda zaka yi ka gama yanzu ka tattara ka tafi zo dan ka je ka kwanta ina akan shimfidarka idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattaro zuwa ga shimfidarsa ila firashi nama ala shiqqihi al-ayman yakan kwanta a tsagin jikin shi na dama ɗan uwa kun ji ladabi na farko a yana ake kwanciya tsagin jiki na dama yawwa thumma qala sannan yace allahumma aslamtu nafsi ilaika ya ubangiji hakika na sallama raina zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilaika na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilaika na fawwala al'amari na gaba ɗaya zuwa gare ka wa alja'atu dhahri ilayka na jingina bayana zuwa gare ka raghabatan wa rahbatan ilayka ina mai kwadayin abin da yake wajenka na rahama ina mai jin tsoro abin da yake wajenka na azaba la malja'a wa la manja minka illa ilayka ba maguda ba matsirata daga gare ka sai zuwa gare ka an fahimci wannan kuwa ba wajen guduwa ba inda yake je ka tsira daga Allah madaukakin sarki sai ka ƙara dawa zuwa gare shi shine misalin da ni ta ba mu kwanakin baya cewa idan mutum yayi laifi a wata kwasa yana neman abin da suke cewa asylum shine mafaka ta siyasa sai ya gudu wata kasar ba haka bane kun ga laifi a kasar sai ya gudu ina wata kasar an fahimta idan yaro yayi laifi a gidansa ana neman sa za a mai bulala sai ya gudu gidan kanin babansa ba haka bane yana gani kuma ya tsira to kai yanzu kai wa Allah laifi ka sha tafi karfin cikin ka ina zaka gudu akwai inda ba Allah ne to ya kenan ina zaka ƙara kuma wajen sa ƙara kuma ka ce Allah na tuba ka yafe ni ba haka bane la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafinka ko littafanka littafinka da ka saukar wa nabiyyika alladhi arsalta da kuma annabinka da ka aiko rawahu al-bukhari bi hadha al-lafz fi kitab al-adab adab min sahihi wannan hadisi imam al-bukhari rawaito shi da wannan lafazi a cikin littafinsa na adab al-mufrad a cikin ingataccen adab al-mufrad dan an ware shi an mai aiki akwai sahih adab al-mufrad akwai da'ifuhu to a cikin sahih din yake wannan hadisi wannan hadisi zuwa nan wajen haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da al-bara bin azib shi sai manzon Allah ya ce da al-bara bin azib ya maimaita masa shi to da al-bara bin azib ta shi maimaitawa ya karanto tun daga allahumma aslamtu nafsi ilayka haka ya to har sai da yazo amantu bi kitabika alladhi anzalta sai ya ce wa rasulika alladhi arsalta maimakon ya ce me wa nabiyyika alladhi sai ya ce me wa rasulika alladhi arsalta na yi imani da littafinka da ka saukar da kuma manzanka da ka turo maimakon annabinka da ka turo kun ga a ka'ida da manzo da annabi wanne ne gaba da wani a ana as'alukum da manzo da annabi wanne ne gaba da wani manzo ne gaba da annabi ko to haka sai shi al-bara bin azib sai canza sai ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta sai manzon Allah ya masa gyara ya ce a faɗi yadda na koya maka ba daidai bane faɗi yadda na koya maka sai da ya canza ya ce me wa nabiyyika alladhi arsalta na manzon Allah ya ce yanzu kai daidai sai malamai suka ce menene hikimar haka dan ka gane addinin musulunci ana yin sa ne yadda aka koyar babu ƙari a ciki ko rage an gane kun ga shi yasa na kawo muku cewa da manzo da annabi wanne ne yafi manzo yafi amma da ya dauki lafazin annabi ya kawo manzo sai manzo Allah ya masa gyara ce a'a ba haka na koya maka ba karanta yadda na koya maka Allah ya sa an fahimta saboda da yadda kake gani kai a matsayinka na mutum abu ya dace to kuma dole ne ka duba ka ga ya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yadda shi in ya dace da dacewarka shikenan zaka dauke shi ba dan dacewarka ba dan annabi ne ya koyar da shi idan ko ya saba wa dacewarka to shikenan dole ne ka aje dacewar ta ka dau na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai aiki da shi abin da ya shafi ibada azkar to mutum ba shi da wata mashiga a ciki abu ne da suke tauqifiya abinda malami suke cewa tauqifiya ni ba inda a enti na tsaya na kirkiro wani zikiri da kawo mutane da sai su rinka yi saboda zikiri ibada ce duk abin da ke na ibada kuma kofar sa arfa take rub babu wanda yake shigo da wani abu sai abin da Allah da manzon suka shar'anta Allah ya sa an fahimta yawa abin da ya shafi duniya ko wannan kamar yadda muka saba faɗa wannan abu ne da yake al'amari ne a bude duk wanda ga dama zai abin da yake gani zai kawo masa cigaba wannan babu lifi amma abin da yake na ibada to wajibi ne dole ne mutum ya tsaya inda Allah da manzon sa suka tsaye da shi shi sa mai alari yake cewa kifa inda amrihi wa nahayi wa anhu qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma dai daga al-bara bin azm ne yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ni idza ataita mabda'aka idan ka zo gurin kwanciyarka fatawadda wudu akalis salati kai alwala irin waccan alwalar da kake idan zaka yi sallah an gane wato ƴan uwa da yawa ba su gane amfanin alwala lokacin kwanciya ba duk mutumin da yayi alwala lokacin da zai kwanta Allah madaukakin sarki kan turo masa wani mala'ika da zai rinka gadin tsakanin fatar jikinsa da gangan jikinsa babu wani shaidan da ya isa ya tasiri akan sa a lokacin alwala kawai idan kai alwala ka kwanta Allah madaukakin sarki da tunawa akwai mala'ika na musamman da za a wakala maka kawai abin da yake gadi shine gangan jikin ka da wani shaidan ya zo ya maka lalata ya ci zai shiga jikin ka abin da ya kamata haka saboda haka ƴan uwa alwala tana da muhimmanci kwarai da gaske idan za ka kwanta ka rinka daurewa kana alwala a daina kwanciya haka kawai saboda jikin mutum haka yake a bude babu abin da yake bashi kariya sai waɗannan abubuwan da muke ambata daga ciki akwai me akwai alwala akwai alula duk wani jifa ne aka yi tsafi ne aka yi sirri ne aka yi maka insha Allah ta'ala haka zai zo ya daki jikinka kamar ya daki jikin karfe kuma babu abin da zai yi maka saboda haka mu rinka kokari muna gabatar da alula kamar kwanciyar mu thumma badi ala shiqqikal ayman sannan sai annabi ya ce ka kwanta kuma akan me akan barin jikinka na dama wa qul kace wa zakara nahwahu sai ambaci irin hadisin da muka ambata ma'ana Allahumma aslamta nafsi zuwa karshe wa fihi a cikin ita wannan ruwayar akwai ƙarin da babu a wancan shine waja'alhunna akhira ma taqulu wadannan kalmomi Allahumma aslamtu nafsi ilayka zuwa amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta ka sanya su sune ƙarshen abin da zaka faɗi daga su sai ka ja bakinka ka shiru sai kuma da safi idan Allah ya tashe mu Allah ya sa an fahimta wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wato yan uwa da al'amari yake shine duk lokacin da ka zo kwanciya barci akwai na dabba da yawa da ya kamata a kiyaye malam zai kawo mana su amma dai wanda makaranta yanzu su ne abu na farko ka gabatar da alula idan ka gabatar da alula sai ka zo ka kwanta idan ka kwanta akwai azkar din da zaka fara gabatarwa kafin waɗannan za mu zo su a gaba insha Allah ta'ala idan kai su kai su na ƙarshe wanda daga shi babu abin da zaka faɗa to shine wannan azkar din sai ka kwanta bangaren jikinka na dama sannan sai ka samu tafin hannunka haka sai ka dora shi a nan dinka ina fata an fahimta sai ka kwanta akan sa haka annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan sai ka karanta wannan addu'ar Allahumma aslamtu nafsi ilayka zuwa karshe kana gamawa sai ka ja bakinka ka shiru ba a so ka ƙara fadin komai idan ka mutu a wannan dare to mitta alal fitra ka mutu akan fitra ina fata an fahimta in kuma Allah madaukakin sarki ya tashe ka to zaka tashi a matsayinka na mu'mini cikakke insha Allah ta'ala saboda haka wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske kowanne ɗaya daga cikin wanda ya haddace sai ya ƙara nanata ta zauna wanda ko bai haddace ba to aiki ya same shi sai zai zauna ya haddace ta dan irin wannan abubuwan kamar yadda na shagaya mana suna da amfani a rayuwar mu kwarai da gaske ya kamata a ce muna kiyaye su mu koya wa ƴaƴanmu da duk wanda muke tare da su domin alkhairin ya game ko ina da ina. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Ina gani an yi kama da madakata saboda lokacin sallah ya riga yayi. Abinda muka faɗi daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya. Na'am. Na'am. Abin da yake cewa shine mun yi bayani akan masu koyi da mata. Annabi ya tsinewa masu koyi da mata daga cikin maza da masu koyi da maza daga cikin mata. Shine yake cewa masu kokayen Maryam mata. In dai Maryam ka ba haka take ba, akwai wanda zaka ga asalin haka Maryam take. Maryam tayi kama da Maryam mata, wannan mutum ma ba yadda zai. Amma madaikata namiji ce kake kokarin bayar da ita irin ta mata, shi ma ya shiga ciki. Mata namiji ne mai kokarin bayar da Maryam ta mata, wannan shi ma ya shiga cikin tsino manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sai na biyu yace irin maza masu goye jariran su. Goye jariri wannan ina gani wannan nau'i ne na taimako da namiji zai yi wa matarsa. Dan mutum ya goye jariri wannan ba zai zamto koyi ne da mata ba gaskiya kai tsaye. Mu fahimta akwai ɗabi'un da suke maza suna yi mata suna yi. Abin da ake nufi shine abin da yake kawai aiki ne khasatan na mata. Namiji ba shi da cewa a kansa. Shine abin da ake nufi. Alaikum assalamu alaikum. Wannan ba batun niyya bane gaskiya. Dan yanzu misali abin da ya faɗa. Idan kana kokarin kokoyar Maryam mata kuma kai ba da niyyar wannan kake ba, shikenan maka da laifi kenan, kana da laifi. Wannan ba batun niyya ake, batun aiki ne. Akwai abin da niyya ce take shigowa ta taka rawa gaba ɗaya, akwai abin da kuma aiki ne tare da niyyar gaba ɗaya. Saboda haka idan mutum yayi aikin koda babu niyyar, haramun ya aikata haramun, wancan abin ya shafe shi. Wannan shine aikin a gaba ɗaya aka na. In dai aiki ne na mata to dole ne ka guji shi. Nasu su kaɗai da aka keɓance su ba tare da maza ba. Allah ya sa an fahimta. Na'am. Alhariri da dibaji ɗaya ne, sai dai dibaji ya fi alhariri kauri, kamar yadda malamai suke faɗa. Dibaji mai kauri, alhariri kuma yana da santsi ƙwarai da gaske. Amma da duk nau'i ne na alhariri ɗin gaba ɗaya. Allah ya sa mu dace. Na'am. Na'am.
Idan aka yi shi a matsayin riga ko a matsayin shi ne yaran ko kuma kowane
nau'i. Duka. Ko ka sa a jikin ka ɗin ko kuma ka zauna a kai, duk babu kyau. Gaba ɗaya babu kyau. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته